Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Yayin da kudirin dokar hana amfani da kafafen sada zumunta wajen yada labarin ƙarya ya tsallake karatu na biyu a zuwa majalisar dattawan ƙasar nan. Yanzu haka an yi kira ga majalisar da kuma gwamnatin tarayya da takarkata wajen samar da dokar kisa ga barayin da ke sace dukiyar ƙasa. An shawarci al'ummar Najeriya da su manta da tunanin yakar talauci matukar ba su himmatu ba wajen tashi tsaye domin faɗaɗa tunaninsu ta fuskar ƙirƙiro hanyoyin dogaro da kai ba wai zama ci ma zaune ba. ‘Yan siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta ƙarƙashin tsarin faɗin albarkacin baka. Dude ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Sauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. A Laraban nan ce majalisar dattawan ƙasar nan suka yi wa ƙudurin dokar hana amfani da kafafen yaɗa labarai na sada zumuntar zamani ta haramtattun hanyoyi karatu na biyu. Dokar mai taken ƙudurin samar da tsatsauran matakai domin hana amfani da kafafen sadarwa na zamani wajen yaɗa labarin ƙarya ya bujiro ne daga Sanata Muhammad Sani Musa da ke wakiltar gabashin jihar Neja a cikin wannan zaure. Sanata Musa ya ce kawo wannan ƙudurin dokar a wannan yanayi da ake ciki ya zama wajibi domin magance ɗabi'ar yaɗa labarin ƙarya da kuma na tunzurawa da ke neman zama ruwan dare a tsakanin masu amfani da kafafen sada zumuntar na zamani. Ya ce ƙaramin misali shine yadda aka yi ta amfani da waɗannan kafafe wajen yaɗa labarin cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rasu a London, har ma wai an sauya shi da wani mai suna Jibril na Sudan, wannan dai ba ƙaramar barazana bace ga ɗorewar zaman lafiya da kuma tsaro a wannan ƙasa. Ƙudurin na Sanata Musa ya samu goyon bayan Sanata Ibrahim Gobir da kuma Ishaku Clifford Elisha da Abba Moro da kuma Bala Ibn Allah, ko da yake a gefe guda kuma Sanata Chimaroke Nnamani da ke wakiltar gabashin Enugu a dai wannan zaure ya nuna rashin amincewa da wannan ƙuduri. Amma bayan gabatar da ƙuri'ar jin ra'ayin sanatocin da shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan ya yi, a ƙarshe dai suka amince da yi masa karatun na biyu. Da ƙarshe Sanata Ahmad Lawan ya yi umarnin miƙawa kwamitin shari'a da kuma na kare haƙƙin ɗan adam wannan ƙuduri domin ɗorawa daga inda aka tsaya. Ƙudurin doka ne dai da ke zuwa ƙasa da awanni 48 bayan da majalisar dattawan ƙasar ta barranta kanta daga ƙudurin hate speech, wato dai kalaman ɓatanci ko na ƙin jini da suka ce ra'ayi ne na guda cikin mamban wannan zaure amma ba na majalisar baki ɗaya ba. La'alla saboda irin tarin da ƙudurin na hate speech ya samu daga wajen 'yan Najeriya masu jin cewa dai wata dama ce da gwamnatin tarayya ke son yin amfani da ita domin hana 'yan Najeriya tofa albarkacin bakinsu, musamman da aka fara maganar gwamnati na da muradin yin zango na uku, wato dai third term, ko da yake tunai dai suka musanta wannan zargi. Amma dai koda ta cikin wannan shiri na kowane gauta da muka kawo muku, akwai shugaban alarmomi na jihar Kano Alaran Matukul Ladan wanda ke cewa dai ba zai yi a doki talaka a kuma hana shi kuka ba, domin idan maganar kalaman ɓatanci ake yi dai su kansu mahukunta na taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan mugunyar ɗabi'a, kuma dai ai da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Dattijo Kabiru shugaba kofar Na'isa ya ce ƙudurin wacce doka da ta tanadi hukuncin kisa ya fi kyautuwa a yi sa ɓangaren cin hanci da rashawa, domin cin hanci da rashawa ya fi magana hate speech, wato dai kalaman ɓatanci ko na ƙin jini, inda magana ake yi ta illa. Kazalika zai fi sajewa da manufar yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Buhari ke kirarin ta himmatu a kansa.
An bar jaki ana dukan taiki, ga inda ya kamata gwamnatin tarayya ta tara hankalinta a cikin abubuwan da ta yi wa duniya alƙawari cewa in ta samu gwamnati za ta yi shine yana daga cikin cin hanci da rashawa da take so ta yi maganinsa da sauran wasu abubuwa guda uku ne shine a gabanta, amma ba wanda ya mata tannaƙi ya kasa gudanar mata da al'amura yadda take so irin cin hanci da rashawa da ake. Saboda haka ya kamata yanzu gwamnati ta dawo da hankalinta ta duba cewa yanzu fa majalisar tarayya ta tace majalisar sanad nata ne ta dubi dokar ta duba nan za ta yi doka mai tsauri domin duk a daina maganin ƙaba yana kumbura. In ka lura daga har yanzu ba inda aka samu cikakken nasara sakamakon saboda babu wata doka mai tsauri da aka yi. Yanzu ka ga shekaru biyu baya can zuwa shekara uku akwai ɗan majalisar tarayya wanda ya kawo motion National Assembly na rai cewa a ɗau doka irin na China a rinƙa kisa ga duk wanda ya ɗauki kuɗi irin huge amount ɗin nan wanda ya kasance na tada hankali.
Amma dai irin matakin da ita gwamnatin tarayya take ɗauka na yaƙar cin hanci da rashawa, kuna ganin kenan ko ba wani abu take yi ba?
To haka yi wa hukunci wani hukunci ne ba da tsoron da ni ina ga an yi gobe ba zan ba babu wannan hukunci
mutun nawa ne aka ce ana zargin su kuma an kama
ai wanda duk ake zargin nan kai yanzu hiya sai ne in ka lura wa aka yi hukunci sannan kuma in ka zo da ga cewa tunda har yanzu akwai wani makirci da ake wanda ya ci hanci da rashawa ya sha yakin dum yana son ya tsallake ba kasa nan bayan ya zo raid hand an kama shi aji a hada kai da wasu litoci daban private a zo a ce wai bai da lafiya kawo shi koti domin a samu ya escape ya fita to ya kamata gwamnati ma inda ma da dokar da ya kamata an yi gwamnati ta shigo kawo likitocinta su tabbatar da in ma bai da lafiyar ga yadda za a yi kuma a gida za a duba lafiyar su kuma tare da hukunci kuma lalle hukuncin nan ya zamanto ya fara daga kisa sannan kuma a kayyade iyadadin kudaden domin in ba haka ba tsoron Allah in ba haka ba za
gwamnatin aka ce tana bayyana cewa tana nata kokarin bangaren shari'a ne yake kawo mata tafiyar wahainiya bangaren zartar da hukunci
kamanta sa to kasa katsin da aka yi akan tsakanin gaban alkalai na kasa da sauransu wanda yanzu wanda shugaban kasa ya sa kowa ya nemi kikkiawan zato babu matsala za a tabbatar da wannan abu amma sai ka ce wani abu ai yanzu shari'a ta taso tunda ka sama zuwa kasa abin da ake so ai shine ai tabbatar ka mai hukunci mai tsauri wanda ta fara daga kan kisa abin da ya sama inda ma akwai wanda ya fi wannan
kuna gani hakan shine zai kawo karshen
shine zai kawo karshen domin gani ga wani yayi so wannan tsoron Allah in kai ba haka ba kullun ana tufka ba yana warwarewa ne
Dattijo Kabiru shugaba kofar na isa matsalacin hancin dai an yi ittifakin cewa ita ce ke maida hannun agogo baya tsawon lokaci wanda ta haifar da kin maida hankalin shugabannin baya wajen ganin dai sun fada da makoma tattalin arzikin kasar da suka hada da harkan ma'adinai masana'antu da kuma harkokin noma da sauransu Alhaji Muktar Salisu ya ce da magani dai a gonar yaro amma dai rashin sani ya sa ana ta bulayi magana yake yi akan cewa dai ba za a fita daga halin talauci ba har sai mun farka daga dogon batun da muke wato dai a daina zama ci ma zaune
to al'umma da ya zamanto suna da high rate of dependency to abinda zai magance wannan shine samar da aikin yi kuma ma'ana high rate of production idan ya zamanto al'umma high rate of dependency ma'ana dogaro mutum ɗaya shike jin ragamar rayukan mutane cin su da shan su da stress su da lafiyar su amma kuma shi baya da kwakwaran abin yi ko kuma karancin ayyukan yi sun yi a cikin al'umma to akwai matsala dole talauci zai mamaye al'umma saboda haka ban kasar mu in ka kula da ban abin da ke damu shine mun koma finished product consumers kuma mu zauna
masu jiran
a kawo musu kome duk abin da ka gani a leda duk abin da ka gani a buhu ko ka ganshi a kwali to this stage din da ya tsallake na production kenan suna da yawa kuma daruruwan mutane suka aiki kafin ya zama haka amma mun zauna sai dai a kawo abu a kwali a leda a waye daga waje ba zai yi ba in muka shiga da wannan rayuwar mu za ta shiga cikin matsala saboda me ga yawan al'umma ga yawan dogaro da mutum ɗaya shi in ya fita ba zai samu ba ko in ya samu dan kalilan ya samu to ya kake me kake nufi ba dole talauci zai mamaye mu ba
za a iya cewa wannan gwamnatin ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta dauko hanyar da za ta rage wancan dogaro da
na so a ce shugaban Buhari shi ya fara rike Najeriya lokacin da Obasanjo ya karbi Najeriya wajen sojoji saboda Najeriya lokacin mutane suna tsoron gwamnati kuma suna da yawanci suna da karancin cin amana da karancin san zuciya a wannan lokacin amma sakamakon yanzu ka duba Anko Brower din nan an fito da loan yafi kala wajen 10 ko wata 6 bai yi da mulki rarrabu kayan noma da niyyar a shugo a fada da noma noman nan yafi komai sama da aiki kuma yafi kyakkyatowa musamman mu ne an arewa mu rike shi kan mu yi amma
ana ganin tasirin irin waɗancan
abubuwan ana gani mana saboda shinkafa da muke ci da yawa daga cike fa kaso 100 yanzu kaso nawa ce wacce ta Najeriya kuma competition shi ke ta gyaro abu ka zauna kana cewa wani tsakuwa ko wani abin nan mutanen mu suna da ƙarancin fahimta ba zai yi a fara karatu daga jami'a ba ka ce da yaro ya rubuta sunan shi ba zai iya ba kai ne shi ma ya rubuta ka ba ka karanta ba amma sai a waye gari wata rana ka ga ya rubuta littafi ko littattafai production haka yake lokacin da ka fara yin abu to lokacin za ka fara koyon sa shinkafa ba abincin Najeriya ba ne duk wanda ya shiga kai ya ga cin Najeriya shinkafa kai yake daga wata ƙasa a kawo mu da ita saboda haka ba za ka yi noman ta kuma zan iya ba za mu iya ne idan muna yawan yi yawan yi zai taimaka mana gyara ta muna a waye gari mu kuma wa'en cin ba amma mu zauna sai da su kawo bayan matakan da take tsallakewa kafin ta zama abu yafi 10 ko 20 kowane mataki zaka tar mutun daruruwa ne ka fitar da miliyan 200 wani ya fitar da miliyan 200 yaje ce zai kawo shinkafa daga waje kai din da zaka noma a shinkafan nan sai ka amfanar da ɗan Najeriya sama da dubbai kai har tururuwa da sauran tsuntsayen da za su ci a Najeriya Allah kadai zai aka cin su amma ba za a yi wannan ba kawai sai dai mu je mu kawo ta kuma yawanci wacce ta rube ta lalace a wata kasar
wannan ba ka kalle shi a raunin shugabanni da ake samu
wani shugabanni da al'umma ma mu kamar mun fi sanci abu wannan na waje ne kawai shikine yafi ko na kai zaka gaskantace ne kuma kowa baya in ka sai yalo ai ka taimaka mai yalo ka taimaka a cigaba da ruwa amma sai ka ki kawai komai wani daidai abinda zai kwanta stress zai sa komai nasu na waje da ya zamu ji
amma ba masu mulkin ne suke sanya al'umar a wannan tunan
babu koda da masu mulkin wai shin aljanu ba daga cikin mu suka tashi ba yanayin dabi'an ba yanayin dabi'ar su ba wannan shine abinda ya kamata ka kula ka gane
Alhaji Muktar Salisu kenan wani dan kishin kasa a nan Kano kanan da a cikin wannan mako ke shaida irin sakamakon kararrakin zabe dake bayyana ta kotun daukar kara dake Kaduna domin dai koda a takai jam'iyyar PRP ta sha kai a karo na biyu a hannun Comrade Musa Alkacako wanda ke bayyana godiyarsa ga Allah da kuma magoya bayan suka tsaya da shi har zuwa wannan lokaci
mun Allah ya wannan rana mai tarihi da Allah ta'ala ya kamu karo na biyu da kuma kai na biyu cikin yaddar Allah Allah mun gode maka muna kara gode maka muna gode maka da kalmomin da ba za mu iya ma godiya ba sai dai mu kara godiya Allah mun gode maka muna godiya ga al'umar karamar hukumar ta kai da ta sanadin sa Allah cikin ikon sa da rahamar sa ya zabe ni karo na biyu a wakilcin majalisar dokokin jihar Kano wannan al'amari da ya faru yau wata 6 ko 7 kenan ana abu guda daya bayan Allah ya bamu nasara aka tafi kotu ta jaha na kalubalanci zaben mu wanda mu mun san da izinin Allah zabe ne wanda Allah ya yi shi cikin yaddarsa kuma tsaftataccen zabe. Allah ya tabbatar da haka a kotu kuma aka ce dai ba a yadda ba aka sake yiwa gaba. To shi dadin Allah ko ina yana nan. Ine kuma yake yi shine yake hana. To da aka zo nan din ma cikin yaddar Allah mun sake shiga cikin hakuri da dauriya da kuma sauraron hukuncin da Allah zai yi. Don ba wani ake tunanin zai yi ba da ma Allah ne. Kuma gashi yayi a can ya sake yi ana. Ba wani abu da zamu ce sai godiya ga Allah ta'ala da godiya da al'ummar da Allah ta'ala ya sa muke wakilta da kuma godiya ga shugaban mu wato jagoran mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam gwamnatin jihar Kano. Da kuma shugaban jam'iyya na jihar Kano da shugaban jam'iyya na karamar hukumar ta kai da al'umar karamar hukumar ta kai kafatanin su maza da mata yara da manya muna godiya ga Allah muna godiya ga Yesu godiyar da ba za mu iya samun kalmomin da za mu yi amfani da su wajen gode musu ba kuma alhamdulillah wannan abu ya bamu darasi kwarai da gaske kamar yadda na faɗa a kotun jihar Kano da aka yi wakilci amma aka yi hukunci Allah ya bamu nasara nace to wannan kotu da aka kai ni tsari na shari'a ba shi da dadi ga dukkan mai hankali amma ya zama mu makaranta kuma karatun ya zama ban yi shi a banza ba in Allah ya da zan yi amfani da shi a cikin tsari na rayuwa yau gashi Allah ta'ala ya kawo cikin kudurarsa kotun gaba wanda wannan kuma dai tsarin da ake tafiya an zo karshe kenan kuma Allah ya sake tabbatar da abin da yayi a baya duk da ma shi dai ya tabbatar da abin sa ba zai canza
Comrade Musa Alkacako kenan wakilin ta kai a majalisar dokokin jihar Kano to amma daga yankin Kibiyo kuwa Nura Salisu Isa ne ke yi wa Kabiru ce amma martani akan kalubalantar garba fammar da yayi cewa dai baya tabbaka musu wani abu na azo a gani tun bayan zabar sa hasali ma yace dai yayi batan dabo batun da Nura ke cewa dai yana da shakkun su da ma kasantuwar sa dan jami'ar PDP
ai mun ba mu tabbatar ma dan jami'ar PDP bane domin mun ba shi kudade na jami'ar PDP za a yi zabe ya je ya kashe mana kudi kuma bai zo yayi zabe ba har gobe Kabiru chairman
amma idan dai har kun tabbatar da cewa ba dan jami'ar ku bane na PDP to kuma me na zuwa ku ce kuna so ku yi magana akan sa
to magana da yake cewa ya zo ya ce yayi zabe an ya zabi mai girma dan majalisa tunda ya zabe shi ya tafi Garba Dambu Fammar ya ce an zabe shi tunda ya tafi bai sake dawowa ya kallace su ba to mu muna ganin cewa ranar zaben nan da ya fito yake cewa ya zabi Garba Dambu ranar zaben nan fa bai leko inda muke ba
amma ya akai kasan bai leko ya fito
mun akwatin mu muke jikin akwatin tare muke da shi akwatin mu dai mu ne muka kare akwatin mu muke kallon me yake tafiya yau da
kuma ba shi da haƙi a matsayin sa na dan karamar hukumar Kibiya idan ya ga dan majalisar sa na jiha shi shehun fammar din yayi ba daidai ba ya kalubalance shi
haƙi ai ne me wannan ne wanda zaka zo ka ce an maka ba daidai ba ka zo ka faɗi kuskuren ka
amma an yi alƙawarin zayawa mutane aiki ba abinda
to aikin nan dai guda biyu ne mu muke da shi a karamar hukumar mu yankin mu muna da aikin hanya wacce ta shafi daga dadin zuwa wacce ta fullo hayin Halilu ta koma can Kibiya mu ita muke da shi a gaban dan majalisa dan haka mu ita muke kiran dan majalisa dan Allah ya taimaka izo yi mana wannan aiki
ka gamsu kenan baya gabatar da aikin da kuka tura
mu ba za mu ce baya yi ba domin me yi ne 200% mun yi mun gani kuma yayi ya gani tun yana kansila muke ganin ayyukan sa har izo yi ciyaman kuma i dan majalisar jaha izo kuma i kuma maimaita kaga mun gamsu da ayyukan sa 200%
to idan kai ka gamsu in shi kuma yace bai gamsu da yanda yake ba fa sai zama laifi
idan ya ce bai gamsu ba idaina cewa ya zabi jam'iyyar PDP domin ba PDP i zaba ba
sai
i zaba
me shaida
ta ranar zabe da aka bashi kudaden ije ya raba al'umma bai dawo wajen
ina yaje to
bai zo wajen zabe ba kwata kwata mu ba mu ganshi ba bamu kuma ganshi a filin zabe ba
dama kudi ake ba ku je ku raba mutane
a mu ba kudi bane amma ana yi wa dan jam'iyya alheri wanda zasu je su ce zasu kada ƙuri'a domin akwai magoya baya fiye da inda ake tunani amma mu muna ganin cewar izo i fito gidan radio i dinga magana cewar yazo ya kalubalanci dan majalisar mu mai girma Garba Dambu wannan kuskure i kuma izo ya gyara kuskuren
ko dai fitar sa taimako muku ci
fitar sa ba abin da ya kare mu domin bai tafi da kowa ba shi kade a Kibiyan to menene shi in ya ce shugaban jam'iyya ne ko a shugaban matasa ne shi a yankin menene shugabancin sa mu ne mun ba akwati mu ne kuma muke da hanyoyi na wannan dinsa mu muka bashi dama muka bashi kudade ije ya raba mutane bai basu ba na zabi
Nura Salisu Isa na jam'iyyar PDP daga yankin Karama kuma Kibiya. Yan sai wata ziyara da shugaban gamar ya da an gizon jam'iyyar APC Kabiru BBC Dala ya jagoranci mambobin sa domin kaiwa mai mataba sirjin karaye Alhaji Ibrahim Abubakar na biyu domin neman tabaraki a cigaba da zagayen da kungiyoyin ke yi a shiyoyi uku da ke Kano domin raba tallafi ga yan wannan kungiya.
Kuma ina cike da farin ciki da murna domin irin yanda aka girmama mu ba aka la irin matsayin da ake kai ba aka saurare mu aka mutunta mu wannan ya tabbata mun abin da na ga yawo al'ummar jihar Kano cewa ni dan masarautar karaye ne kuma alhamdulillahi duk abubuwan da na faɗa akan karamcin mai martaba sarki yau ga ni ina gaban sa kuma alhamdulillahi inna wa Allah godiya mai martaba wannan tawaga ta mu mu ne maka addu'a ubangiji Allah ya ja mana kwananka kuma Allah ya albarkaci wannan masarauta kuma ina son amfani da wannan dama in wa mai girma gwamna godiya bisa yanda ya dubi wannan abu na alkhairi domin masarautar karaye dama dai kowa ya sani a tarihin jihar Kano da tarihin kasar nan masarauta ce mai zaman kanta wani yanayi ne Allah ya kawo kuma alhamdulillah gwamnan mu mai son ci gaba ya dauko wannan tarihi ya kuma kaddamar da shi duk mutumin da yake jihar Kano in dai mai son ci gaba ne ya san wannan abu da akai abu akai na ci gaba an matso da al'umma kusa da abun da ya dace so da haka muna godiya ga mai girma gwamna ubangiji shi ma Allah ya kara masa lafiya kuma mai martaba sarki muna fatan za a ci gaba da yi mana addu'a a ci gaba da al'ummar jihar Kano gabaki daya addu'a Allah ya zaunar da garin mu lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan masarauta mai albarka.
Kammala jawabin shugaban gamar ya da an gizon jam'iyyar APC Alhaji Kabiru BBC da Alhaji ma dai mai martaba sarkin karaye Alhaji Ibrahim Abubakar na biyu ya gabatar da nasa jawabin na nojin dadin sa da wannan ziyara tare da yin wadansu kalamai na karatun baya.
Muna muku alale da marhaban da kuka sami zuwa wannan masarauta mai tarihi rubutacce na shekara 900 kuma muna alfahari mu kan da wannan masarauta saboda haka dawo mana da martaban mu da aka yi daga Allah ne inda mutum yana da imani kuma ya san kaddara saboda haka sai karbo wannan abu wannan shine abin da yake akwai ba zauna ana ta cece kuce kuma wani abu da zan ga muku shin sanatoci a Kano jihar Kano sanatocin mu nawa ne to ko kun san cewa duk sun shigo kasar karaye wani ikon Allah ne muna fata ubangiji Allah ya kare mana jagora shi kuma mai girma gwamna idan mutum babba ne ba abin da zamu ce masa sai godiya sai addu'a muke masa ubangiji Allah ya ci gaba da yi masa jagora Allah ya sa ya gama lafiya kuma Allah ya sa mu gama lafiya
mai martaba sarkin karaye Alhaji Ibrahim Abubakar na biyu yan sai yankin karamar hukumar Nasarawa da kansilan tudun Murtala Honorable Salah Komanda ke jan hankali ga al'ummar mazaba tudun Murtala a bisa wani rami da yake barazana ga mazauna wannan waje inda shugaban algon kuma shugaban karamar hukumar Honorable Lamin Sani ya kafa wani kwamiti na gaggawa domin dai magance wannan matsala a dai kokarin sa na ci gaba da ayyukan raye kasa kamar yadda yake tabbatawa duniya.
Tudun Murtala muna da ramuka akalla guda uku, akwai ramin Gemu, akwai ramin Ranji, akwai ramin Tifa. Babban problem din da yake faruwa a ramin Tifa shine zaki ga ramin da a wajen gari yake. Yanzu kuma ya shigo cikin gari, mutane sun yi gidajen su da sauransu. Amma babban matsalar da yake faruwa akan wannan ramin shine mutane suna fadawa, suna mutuwa. Kuma abu ne kashi uku, wani in ya fada yana mutuwa ba a dauko shi da rai na wajen kilashin din wucewa a hanya. Wasu kuma yara ne suke zuwa shiga ciki wanka. Sai ki ga dama ba ruwan aka iya ba, sai ki ga daga she kuma an rasa rai saboda haka shi ma muna nan muna kokarin mu fadakar da ƴan unguwa a sa ido kar a ƙara barin wani yaro ya shiga da zumma yin wanka sannan su ma masu diban ƙasa tunda wannan ramin ya riga ya shigo cikin gari ya kamata a tsayar da diban ƙasa haka mu kuma a kokarin mu da muke yi na gwamnati yanzu na sanar da mai girma shugaban karamar hukuma duk da yana gana kuma ya bada umarni cikin gaggawa na ba zai yiwu a ce yanzu yaron da ya fada shi jiyajiyan nan a cikin ramin nan ya rasa ransa shi yasa ma nake amfani da wannan dama ne miƙa sakon ta'aziyya ta'aziyya ga iyayensa kuma Allah ya masa rahama saboda haka ina mika ta'aziyya ga iyayensa ga al'umar wannan yanki gaba daya na mazabacci da Murtala kira da nake yi kuma da gwamnati wannan kwamati ta ni shugaban karamar hukuma dama an san shi da kokari wajen damuwa da al'amuran da ya shafi al'umma kuma muna sanar masa mai girma algon yayi maza ya kafa kwamati da ni a cikin kwamatin da dagaci na wannan yankin kin san ramin ya kasu gida biyu ne wani bangaren ya shiga ungoggo wani bangaren ya shiga nasara saboda haka zamu iya kokarin mu ya sa ma mu nemo waye yake da iko ko mai ramin an ba mu sunan mai ramin muna nan muna ta kokarin zamu kira shi mu zauna da shi dan ba zai yi a ce kai tsaye mun fara aiki ko mun fara daukan mataki ba mu san ma mai wajen ba
dama wajen ba na gwamnati bane mallakin wani bawon Allah ne
to wannan ramin an ce mana na wani bawon Allah ne shi ma muna nan muna ta neman wannan bawon Allah zamu tattauna mu ga ta yaya gwamnati za ta shigo ciki domin mu ga an samar da wata hanya ta yanda masu wucewa da hajikin ramin za su wuce salamun salamun su ma an dau matakin da ya dace ga su kansu masu shiga wanka cikin ramin da masu diban kasa
honorable Saleh komanda kenan kansilan Tudun Murtala a yankin karamar hukumar Nasarawa yan sai last kofar aure a tube sojan Najeriya mai ritaya dake godewa governor Abdullahi Umar Ganduje kan yadda aka rantsar da commissioner a Kano a wani salo na gaisuwa da roƙar iri
Nazo in yaba mai girma Ganduje Allah shi mishi albarka akan abin da yayi ya ajiye yannan mutane da ya dauka suka zama kwamishinoni nashi billahi labi la ilaha illa hu ni naji dadi gabaki ɗayan su ba wanda ba na so ni duk ina son su gabaki ɗaya
ka san su ne
ko ban san su ba ai Allah ne ya ba su tunda Allah ya riga ya ba su ko ina son su ko ba na son su dole in dawo ina son tunda ba ni da iko in yi ko na zo da bakin bindiga na ce zan tumbike su wallahi in Allah bai ba ba zan iya tumbike su ba
ba ka aje bindiga ba
to a to ko da na aje ai ko yanzu ruwa yana maganin dauda wallahi tallahi ko yanzu aka bani kuma zan yi aiki saboda haka ne ina kira ga Muhammad Karaye ke yawa Allah yawa Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda ya zama kwamishina ya tabbatar ya gyara wannan ramuka da aka gina wa Karaye ana kiran shi kilomita 5 ko kilomita 5 ko kilomita 3 aka gina mutane ramuka suna ta baduwa akwai tsofan da ya fadu wallahi sai da ni to fa yace da kamu ka
kai baka fadi ba ni
a ni ban fadi ba tukuna amma ne na kusan faduwar ai faduwar tsofan ce ta fare na ya baci
to kuma aikin sa ne dan ya zama commissioner ya titi ina masu haƙi
eh to abin da yasa da ya zama commissioner din nan yana iya kai kukan shi kuma a share mai hawaye ko ba zai iya yin ba na tabbatar muna da dan majalafa wanda ake kira Haruna Isa daidai ne kuma muna da dan majalafa Nasiru Dutsen Amadi din na san su amma shi tunda Allah ya sa ya matsu dan Allah dan annabi ya taimaka mana
last cover audio a tube sojan Najeriya mai ritaya
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Nasir Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a